Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 19 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 26.25 da 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba Yako Makeri ne tare da Alheri Grace Abdu, muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. To bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewa ƴan gudun hijirar Kamaru da suka guje wa tashin hankalin yankin ƴan awarin ƙasar da suke zaune a Najeriya yanzu sun kai 30,000. Bayan haka muna ɗauke da shirin da rashin ta yi, shirin nan da ke nazari akan tattalin arziki a Najeriya da ma sauran ƙasashen duniya. Sai kuma saƙonni da kuke bar mana a bisa na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna cewa mai yiwuwa ne ba zai je da kansa domin amsa tambayoyin kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta da ya shafi alakar ofishin yakin neman zabansa a shekara ta 2016 da Rasha ba. Yana mai cewa amsa tambayoyin da kwamitin binciken ya yi masa da zai bayar a rubuce za a kasance bayani na ƙarshe da zai yi. Trump ya shaidawa Chris Wallace a shirin tashar talabijin ta Fox jiya Lahadi cewa ya ba da amsoshi gamsassu kwanan nan ga tambayoyin da bai ma kamata a yi masa ba, ya kuma ce mai yiwuwa ne wannan ne zai kasance na ƙarshe. A hira da aka yi da shi ranar Juma'a a fadar White House aka yayata jiya Lahadi, Trump ya ce lauyoyinsa suna amsa jerin tambayoyin na mula amma suna rubuta abin da yake gaya musu ne, kuma wannan ba wata matsala ba ce. A ƴan kwanakin nan ake kyautata zaton lauyoyin Trump za su gabatar da amsoshin tambayoyi a rubuce, ko da yake babban lauyansa Rudy Giuliani ya faɗa makon da ya gabata cewa waɗansu tambayoyin sun fi waɗansu matsala a gare su. Giuliani ya bayyana waɗansu tambayoyin da cewa ba su da amfani, yayin da yake cewa waɗansu ma an yi ne da gangan domin a ɗana musu tarko. Gwamnan jihar California ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa shugaba Donald Trump zai taimaka wa jihar yayin da take fama da wutar daji mafi muni a tarihin jihar. Kwana guda bayan ziyarar da Trump ya kai California, gwamnan ɗan jam'iyyar Democrat Jerry Brown ya ce shugaban ƙasa yana tare da su, ya kuma yi alƙawarin ci gaba da taimakawa a hirar da tashar talabijin ta CBS ta yi da shi a wani shiri da ake kira Face the Nation. Brown ya kuma faɗa wata hira da aka yi da shi jiya cewa wutar dajin da ta tashi a jihar California za ta sa masu shakkun batun sauyin yanayi su sake tunani cikin shekaru masu zuwa. Shugaba Trump ya kai ziyara ne a California ranar Asabar domin ganewa idan sa irin barnar da wutar dajin ta yi. To labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar jam'iyyar Republican Rick Scott ya lashe zaben majalisar dattijai a jihar Florida, ya doke dan jam'iyyar Democrat Bill Nelson da ke rike da kujerar, abin da ya kawo ƙarshen bakaken maganganu da ƙararraki da kuma tsirawa juna hannu. Scott, wanda shine gwamnan jihar Florida mai ci yanzu, da ya wuce Nelson abokin takararsa da kuri'u 10,000 bayan sake kirga kuri'un da hannu, ya faɗa jiya cewa abokin hamayyar tasa ya rungumi kaddara cikin mutunci. Ana kyautata zaton jami'an hukumar zaɓe na jihar za su tabbatar da sakamakon zaben gobe Talata. Shugaba Donald Trump ya aika da saƙon taya murna a shafinsa na Twitter, ya ce Scott ya nuna bajinta yayin yaƙin neman zaɓe, ya kuma yi nasara. Mai yiwuwa ne Nelson ya yi ritaya daga siyasa, wanda ya riƙe kujerar majalisar dattijan daga jihar Florida tun shekara ta 2000 bayan da ya shafe shekaru 12 a majalisar wakilai. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya ce an yi mashi cikakken bayani akan wani faifai da aka nada na yadda aka kashe ɗan jaridar ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul watan da ya gabata, sai dai ba shi da sha'awar sauraro sabili da irin munin abin da ake ji a ciki. Murya ce ta baƙar wahala, ba shi da daɗin ji ko kaɗan, bisa ga cewar Trump a hirar da tashar talabijin ta Fox ta yi da shi ranar Juma'a da aka yayata jiya Lahadi. Trump ya ce abu ne mai matuƙar tada hankali, ƙetace matuƙa da hankali ba zai iya dauka ba. Trump ya faɗa ranar Asabar cewa gwamnati za ta fitar da sakamakon bincikenta gobe Talata dangane da kisan da aka yi wa Kashoggi ranar 2 ga watan Oktoba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce kawo yanzu ba tsaye da matsaya ba, ko da yake waɗansu kafofin watsa labaran na Amurka sun ba da rahoto cewa hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta ce bincikenta ya tabbatar yarima Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ne ya bayar da umarnin kisan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla, Majalisar Dinkin Duniya ta ce ‘yan gudun hijirar Kamaru da suka arce daga gidajensu domin guje wa tashin hankalin masu fafutukar yankin awarin ‘yan Ingilishin kasar wanda yanzu suke zaune a Najeriya, yanzu yawansu ya kai 30,000. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Kamar yadda alƙaluman hukumar kula da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR ke nunawa, kawo yanzu ‘yan gudun hijiran ƙasar Kamaru da tashi-tashi hankula da ke da nasaba da batun ‘yan aware ke ma tilasta a gudu suna barin garuruwansu sun ta sama 30,000. Yanzu haka akasarin waɗannan ‘yan gudun hijira na zaman dishan Ajon Akwa Ibom, Cross River, Benue da kuma jihar Taraba, wanda akasarinsu mata ne da ƙananan yara. Wasu ‘yan gudun hijira sun bayyana halin da suke ciki da abin tausayawa. Allah kaɗai ya tsiratar da mu, mun ga tasko domin ku an kashe maza da mata, wasu da kyafa suka tsira. Ai, kun ga halin da muke ciki yanzu a Najeriya, mun gudu mun bar dukiyarmu, muna cikin mawuyacin hali a yanzu. A cewar waɗannan ‘yan gudun hijira da suka tsallako ta yankin Mambila,
min don dogga ku min yama min gala ku min borno min gala to min bala min gala.
Wannan hali da waɗannan ‘yan gudun hijira ke ciki a yanzu ya kwata da hankulan hukumar kula da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR da kuma kungiyoyin fafutuka irin su Progressive Mind for Development Initiative PDMI. Takaice, Kwamar Abubakar Abdulsalam da ke zama shugaban kungiyar ta PDMI a Najeriya ya kuma buƙaci gwamnatin Najeriya nema da takai dauki.
Mun saba ganin yadda ƙasashe da suka ci gaba suke yi duk sa'ilin da wasu mutane suka samu wani masifa ya shigo kansu. Kamar yanzu kwanan nan muna gani abin da ke faruwa a Amurka, mutane da suka gudu zuwa neman shiga cikin Amurka dubunan daruka. To kaga waɗannan Amurka bata jira sai wata ƙasa ta zo ta bata gudumawa ta dauki mataki ba. Na farko tukuna ta ce a tantance su ne domin saboda gudun wayansu ta'addanci da wasu abubuwa, sannan kuma su ba su kulawa. To saboda haka abin da nake kira gwamnatin Kamaru za ta taimaka. Ai, mu kanmu Najeriya akwai mutane mu dubuna a ƙasar Kamaru. Kamaru bata jira sai mun kai musu dauki su taimaka musu ba. To a sai kazalika ya kamata gwamnatin Najeriya ta dauki mataki kan irin wayannan mutane, kuma daga ina ne ta ba su duk wani abin da kulawa ya bukata, ba su kulawa kafin in yaso a nemi kuma mataki na gwamnatin ƙasashen da suka fito za su yi akai.
To wai ko anya hukumomin Najeriya na sane da halin da waɗannan ‘yan gudun hijira ke ciki a yanzu? Imam Abani Garki shi ne ko jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema ya ce an suna sane kuma tunema suka soma ɗaukan mataki.
Mun samu dai rahoton daga hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Taraba, sun rubuto sun sanar da mu, mu ma kuma mun rubuta mun aika can headquarters namu na Abuja, muna jiran umarnin da za su bamu ko mu je mu tantance ko kuma ɗaukin za a kai musu. Muna jiran umarni daga headquarters namu na Abuja.
Mun kawo yanzu kuna da alƙaluman waɗannan ‘yan gudun hijira na Taraba da suka ƙetare Kamaru?
Alƙaluma sai dai wanda hukumar ba ta agajin gaggawa ta jiha suka rubuta a rahoton nasu wanda muka tura can headquarters namu Abuja kamar yadda na gaya maka. Amma mu ba mu je mun tantance su ba a kan mu hukumar ba ta agajin gaggawa ta ƙasa. Sai dai alƙaluman da su jihar Taraba suka aiko a cikin rahoton mun tura Abuja, muna jiran umarni kamar yadda na gaya maka.
Koma da menene yanzu ko an zura ido a garin taimakon da gwamnatin Taraba da kuma na Najeriya za su yi waɗannan ‘yan gudun hijira? Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Duka ba wannan a cikin ‘yanci, kamar juna da yawan gore a Afirka akwai su tsibi tare da kofar zuwa.
Tumadalla a gaida Ibrahim Abdulaziz, kafin mu ci gaba sai mu shagata da wannan waƙar da ke bisa inji. Yeah. Dalla da fata an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum. Yau shirin zai kawo muku kashi na uku na tattaunawar mu da masana akan batutuwan da suka shafi shirye-shiryen bada tallafin dogaro da kai da gwamnatoci kan bujiro da su da ma cibiyoyi masu zaman kansu domin samar da ayyukan yi ga jama'a da nufin kawar da talauci da fatara a tsakanin al'ummominsu. Har yanzu muna tare da bakin namu wato Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki da kuma Komar Yahaya Shu'aibu Ungogo, darakta a cibiyar koyar da matasa fasahar sana'o'i ta Sana'a Bata da ke Kano, Najeriya. Bacin rashin cikakken tsarin bibiyar aiwatar da shirye-shiryen dogaro da kai da gwamnatoci kan yi, musamman a ƙasashe da basu cimma mizanin ci gaba ba irin su Najeriya, na daga cikin ƙalubalen da ke mayar da hannun agogo baya wajen samun nasarar da aka sanya a gaba. Sai dai masu bincike da bibiyar al'amura a wannan fanni sun ce hakan na da alaka da rashin samar da sahihin daftari da zai zama jagora ga masu aiwatar da irin waɗannan tsare-tsare, kamar yadda Komar Yahaya Shu'aibu Ungogo ya yi ƙarin bayani a ci gaban tattaunawa game da wannan mautu'i.
Wani daftari da aka yi tsari na bibiya, ina jin tun da aka fara ma ba a yi shi ba sai kwanan nan, watan wani modules na monitoring and evaluation da za a yi na project din abubuwa da suka shafar kasanin kwana-kwanan nan aka zo aka yi shi, kuma kwana-kwanan nan ma ina ganin gaba daya a shekarun da Najeriya take Najeriya tun na fara lokacin da aka fara wannan harkar samar da ayyukan yi ko kuma dogaro da kai din nan. Sai a bana daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2018 aka kirawo dukkan masu ruwa da tsaki akan samar da aikin yi domin a samu mota hanya guda daya da za a rinka irin har koyarwan ma har horarwan ma har bibiyar, wanda da yawa daga ciki har yanzu ma document din ba su ganshi ba. So kwanan nan aka ba dadewa aka dan tattara masana suka dan fitar da abin da ya kamata su fitar, wanda shi ma din ba wai kowa da kowa aka kirawo ba, iyakacin wanda suka samu kawai aka zo aka yi aka fitar da shi, wanda wannan shine fa mataki ma na farko da aka fari. Abin yana da wahala, sannan dukkan hukumomi da za su samar da wannan yanayin kusan a rubuce suke.
Ba ya kace ba
suke. Ya za kai ka samar da aikin yi ba cikakken wutar lantarki? Sannan ya za kai ka samar da aikin yi, misali ya kamata a ce dukkan garuruwan karkara sun shigo cikin harkar nan, muna da filayen noma da yawan gaske, wanda ita ce mu muke ganin yanzu hanya mafita. Akwai arziki mai yawa, mai dimbin yawa, akwai aikin yi mai dimbin yawa cikin harkar gona, harkar noma, wanda in za a yi amfani da wannan ita kadai ya isa ta ba da aikin yi kashi 70% na waɗanda ba su da aikin a halin yanzu, kuma sannan zai tallafi tattalin arzikin ƙasar nan ba ƙarami ba.
Malam Habib, wai me yasa ne aikace-aikacen da ake da tsare-tsaren na samar da ayyukan yin dogaro da kai ba sa wani tasiri, kamar yadda shi Yahaya ya faɗa cewa kawai ana yi ne sai wani abu ya faru a ce za a zo a yi? To amma duk da haka su hukumomin nan na kasashen ƙetare sukan shigowa su ci gaba da abin da ka kira shi aikin jin kai, yayin da a wani lokaci ma dama ana zargin masu kansu gwamnatocin da zama akan irin waɗannan kuɗaɗe.
Ai, mafi yawa idan kasashen waje akwai aikin da yake na jin kai, wanda su kansu rashin yarda da gwamnatoci yakan sa su ware kuɗin jin kai, cewa sun san mafi yawa kuɗaɗen gaba ɗaya da suka bayar na gwamnati ba dole ije ƙasa ba. Saboda haka idan suna son su taɓa rayuwar na ƙasa, wanda su ma suna da wata bukata, to sun gwamnati su taho. Misali, idan suna so su ba da agajin gaggawa a aikin noma, za su fitar da irin aikin noman da suke so, irin shukar da suke so, ko shinkafa ko masara ko waye, su ba da tallafi akan wannan wajen. Ɗaya daga cikin dalilin da zai sa su bayar, kai a wajen ka fita daga talauci ne, su kuma hanya ce ta samun wani sinadari da suke nema daga kasashensu. Misali, zaka ga sun zo sun tallafa masu noman zo orodo ko masu noman gero wanda kuma in akai za su kafa kungiyoyin da za su siya. Saboda haka tallafin ai bangare biyu ne. Ba za su gaji ba saboda idan kasar ita ba ta tallafa an gyara wannan ba, su sun san kasar tana da damar da za su iya samun waɗansu bukatunsu daga hannun talakawan. Saboda haka su ƙarfafa rayuwar talakawan domin su noma abin da su za su zo su siya su kai wa nasu masana'antun domin su ƙarfafa rayuwar tasu masana'antun da mutanensu. Saboda haka wani tallafin yana zuwa ne domin idan suka ƙarfafa rayuwarka suka tallafa tattalin arzikinka ka sana'antar da abin da su mafi yawa suna zaɓar area da suke so, idan ka sana'antar su ma suna da bukata. Saboda haka tunda suna da bukatar za su siya daga wajenka, ba zai wannan zai sa ba za su gaji ba. Daya kenan. Na biyu kuma akwai saboda siyasar duniya, ko da suna bayowa ba sa ganin abin da suke so, za su ci gaba da bayowa saboda ta wannan ne za su mallaki hankali da tunani da siyasa ta kasar da suke kawo wannan agaji. Su kuma kamanyar kasashe na duniya kullun so suke su juya su ga cewa sun mallaki kasashe masu tasowa da dalili na siyasa da dalilin tattalin arziki. Dalilin siyasa shine su zama su ne masu fada a ji a wa'innan kasashe. Dalilin tattalin arziki ya zama na cewa za su samu abin da ake kira sinadari ko raw materials daga waɗannan kasashe. Sannan in suka sana'antar suka bawa suka samu masana'antun su kayan da za su sana'antar, su kuma bai da kayan nan su dawo da su su zama shine kasuwa su kasashen da suke neman dogara, wanda ake kira raw material producing area and market for the finished product. Saboda haka kasashen da basu ci gaba ba suna suke yi musu wannan abun guda biyu, su zama kasuwarsu ta sai da kayayyakin da suka sana'antar, sannan su zama kasuwarsu ta nemo sinadarin da za su kai wa ma'aikatansu su sarrafa domin mutanen su samu aikin yi, sannan su haɓaka nasu tattalin arzikin, sannan kuma su siyar. Saboda haka ba za su gaji da bawa waɗannan kasashen taimako ba, saboda wannan taimako na tattalin arziki da kuma siyasar duniya su rike su.
Ajiha, wai waɗannan hukumomi da suke zuwa ko ƙungiyoyi na ƙasashen ƙetare don su cimma waɗannan muradu guda biyu da shi Malam Habibu ya faɗa, suna biyo ta hannunku misali cibiyoyi irin naku, ko kuma a kawai ku kuna hulɗa ne da gwamnatoci da sauran 'yan siyasa?
Suna biyo ta cibiyoyi irin namu da yawa daga cikin sukan zu ta kai tsaye ko kuma ta wata siga. Kuma kamar yadda yake faɗa, ai sometimes suna yi ne ba don su taimaki kowa ba, domin su taimaki kansu. Misali, akwai wanda yake gani cewa karar sun fara fitowa ma suna cewa me wani kuna tunanin cewa muna zuwa da wasu sigogi daban, ko kuma me abin da ake kira da wani hidden abu. Yace of course ba wannan bane hidden, domin mu hana mutanen ku zuwa kurara gurin mu wajen desperate journey da ake cewa
auren baki din.
Auren baki in ka dakatar da mutane daga nan ka ba su abin da za su yi, ba abin da mutum zai ji cin yayi. Suna ganin cewa rashin abubuwan da za su yi anan shi yake kaisu. To yana ɗaya daga cikin irin wannan abubuwan da yasa suke zuwa suke kwararowa, domin ban ga dalilin da za a taimaki ƙasar da a cikin shekara 15 ta ɓarnatar da naira dala biliyan 500 za ta inganta rayuwar Europe cup. To why zai taimake ka? Ya taimake ka don me? Kai tsaye ko wani abu? Sai dai kawai dai a yi domin a san cewar ana yi. Amma misali in har da gaske ake, in ka ɗau naira biliyan 500 ka sa ta a cikin kasafin kuɗi na shekara, kuma a samar wadda hukumomin da ya kamata a samar musu da waɗannan kuɗaɗen nan, a ba su kuɗaɗen nan, sannan a samu cibiyoyin da ya kamata, musamman ma cibiyoyin da suke irin wannan horarwar, a haɗu da su a tsara yadda za a yi a fita daga cikin wannan hali da muke cikin rashin aikin yi, a samar da dogaro da kai ga matasan nan, sannan a ɗauki dukkan masana wanda suke da masana ne a cikin harkar bibiya a sasu a cikin wannan tsarin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ba wani abu ne, mafi akasarin ayyukan samar da aikin yi a ƙasar nan ba sa fice wata uku horarwar. A cikin wata uku za ka iya horar da mutane akan abubuwa da dama, kuma za ka iya samun sakamako na wannan abin da za ka yi a cikin wata takwas. Saboda mun gurguda mun gani da yawan gaske. Ina misali kwanan nan wata yarinya nan, zan baka misali, a cikin wata uku kinkin kyauke ta koya dan kanwar yarinya ce 2017 ta gama secondary school ɗinta, ba ta da aikin yi, ta zo ta koyi dinkin keke. Lokacin da ta zo ko taka keke ba ta iya ba, a cikin wata uku ta koyi taka keke. Bayan ta gama aka tura ta a attachment a cikin wata uku
inda za ta
je ta saki samun horo. A cikin wata uku nan bayan ta gama aka bata naira 10,000 da ke kadaya da sauran kayayyakin aiki. Amma abinda zai baka mamaki, yau bai fi kwana 14 ba, mahaifiyarta yarinya ce yar jihar Kushinci a nan Kano take zaune, mahaifiyarta tazo tana gani tana cewa ta zo ta godiya yarta ta biya wa kannanta kudin makaranta na wannan tamu, kannanta kwaya biyu, saboda da wannan 10,000 ta fara sai ta dau andawaya shi take yi don dan kankanin abu ne, sai take yi dozin dozin tana siyarwa. Saboda haka kaga kenan dududu abubuwan ina ga yama wuta takwas gashi ba ma ita kanta ba har ta tana kallanta ta tana iyayenta.
Masaurare, karshen shirin da rashin tayi na wannan mako kenan. Yanzu a madadin bakin namu wato Dr. Lawan Habibu Yahaya, masanin tattalin arziki, da kuma Kamar Yahayu Aibu, darakta a cibiyar koyar da matasa fasahar sana'o'i ta sana'a Abacha da ke Kano, Najeriya, kana da kuma waɗanda suka taimaka a sashen Hausa na muryar Amurka har ma shirin ya samu nasara. Ni Mahmud Ibrahim Kwai da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun kasar Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch, jarida kuma da Troy to kasar Amurka da kungiyar tarayyar Turai da sauran kasashen yammacin Turai na kira ga 'yan siyasar Najeriya da su gudanar da siyasa ba daga baba da yanda aka kaddamar da yakin neman zaɓe a Lahadin nan. A wata wasiƙa da kungiyar tarayyar Turai da kasar Amurka da sauran kasashen yammacin Turai kawayen Najeriya suka rattabawa hannu a ranar Lahadin nan, sun yi kira ga 'yan siyasa da su tabbatar sun kaucewa zubar da jini da kuma kalamai na batanci da zai haifar da kace na ce ko fadace-fadace a kasar, yayin da Najeriya ke tunkarar zaben shekara ta 2019. Kasashen da suka rattaba hannu a wannan wasiƙa dai sun hada da Faransa da Jamus da Ingila da kasar Amurka da Australia da Austria da Bulgaria da Canada da Denmark. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar kuma da tawaito cewa yanzu haka dai jam'iyyar APC ne ta samu nasara akan jam'iyyar PDP da kuma sauran jam'iyyu a zaben cike gurbi da aka gudanar a jihohin Kwara, Katsina da kuma jihar Bauchi na 'yan majalisar wakilai. Jaridar Premium Times ta ruwaito Honorable Rahim Olawuyi na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben 'yan majalisar wakilai da aka gudanar a jihar Kwara, yayin da kuma jam'iyyar APC har ila yau ta samu nasara a zaben da aka gudanar a jihar Katsina. A jihar Katsina dai an bayyana Abubakar Kusada na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya samu nasara na cike gurbin dan majalisar wakilai da ke wakiltar Kankiye Kusada da kuma Ingawa. Sai kuma jaridar Banga, jaridar da ta ruwaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da yakin neman zabensa da wani take mai suna mataki na gaba, wato the next level, a birnin Abuja. Lokacin bikin kaddamar da yakin neman zaben nasa dai shugaban Muhammadu Buhari ya kira ga 'yan siyasa da su yi taka tsantsan mai bakon harfar da gaba da kuma hasada tsakanin 'yan Najeriya. Lokacin bikin dai shugaba Buhari ya yi alƙawarin ci gaba da gudanar da ayyukan da gwamnatinsa ta sa gaba na ciyar da Najeriya gaba. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar da ruwaito cewa yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana gobe Talata matsayin hutu domin bikin ranar Maulidi, wato ranar bikin zagayowar haihuwar manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A sanarwar da ministan cikin gidan Najeriya Lieutenant General Abdulrahman Dambazo ya fitar, inji jaridar, gwamnatin Najeriya na taya al'umma musulmai bikin wannan rana tare kuma da fatan za a yi koyi da kyawun halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar ta ruwaito cewa jam'iyyar PDP ta ki amincewa da zaben da aka gudanar na majalisar wakilai a jihar Kwara. A hira da manema labarai a birnin Ilori, shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kwara injiniya Kola Shitu ya bayyana zaben da cewa an sace akwatunan zabe tare kuma da tafka magudi a yayin zaben, don haka ba za ta amince da sakamakon zaben ba da ya aina jam'iyyar APC a matsayin wanda ta samu nasara a wannan zabe. Babangiji Firin Murai Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, murya Amurka. Mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan Takramar Hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To murya Amurka, ina so in bayyana ra'ayina a bisa wani rahoto da kuka sako mana na ɗan pension Maiduguri. To a hakikanin gaskiyar magana, wannan rahoto ya girgiza mu, wanda duk wanda ya saurari wannan rahoto na ɗan pension wallahi sai yayi kamar zai kuka. To kira na a ne shi ne dan Allah dan Annabi gwamnatin jihar Maiduguri da ta yi kokari dan Allah dan Annabi ɗan pension nan ta biya hakkinsu, domin wallahi yadda suka ba da rahoto suke kuka shekara huɗu wata talatin a ce mutum ya yi shekara uku huɗu ba a ba shi hakkinsa ba. Wannan al'amari akwai abin tausayi. Kuma ina kira ga mai girma janar Muhammad Buhari da don Allah don Annabi ya saba ce a wannan ɗan pension na jihar Maiduguri domin a biya ta hakkinsu. Wallahi har kuka suke, mun ji kuma abin ya girgiza mu. Mun gode gidan Radio America.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To yau zan yi kira ne ga al'umman Najeriya musamman 'yan siyasa game da umarnin da ainihin hukumar zaɓe ta Najeriya ta bayar cewa ranar Lahadi 18 ga watan 9 shi 18 ga watan 11 shine ranar da aka ba wa 'yan siyasa dama su zagaya su yi kamfen a ko'ina a faɗin Najeriya. Don haka nake amfani da wannan dama nake kira ga 'yan siyasanmu da Allah don Annabi a yi kamfen lafiya a gama lafiya, a guji ainihin ba wa yara ƙwaya ake tafiya kamfen da su da makami. Muna fatan Allah sa a fara kamfen lafiya, a yi shi lafiya, a gama lafiya, a yi zaɓe a gama lafiya.
To lokaci yayi kuma da zamu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice.
To baba, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna cewa mai yiwuwa ne ba zai je da kansa domin amsa tambayoyin kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta da ya shafi alakar ofishin yakin neman zabensa na shekara ta 2016 da Rasha ba. Yana mai nuni da cewa amsa tambayoyin da kwamitin binciken ya yi masa zai bayar da su ne a rubuce, wanda kuma zai kasance bayani na ƙarshe da zai yi. Gwamnan jihar California ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa shugaban Amurka Donald Trump zai taimaka wa jihar yayin da take fama da wutar daji mafi muni a tarihinta. Kwana guda bayan ziyarar da Trump ya kai California, gwamnan ɗan jam'iyyar Democrat Jerry Brown ya ce shugaban ƙasar yana tare da su, ya kuma yi alƙawarin ci gaba da taimakawa a hirar da tashar CBS ta yi da shi a shirin Face the Nation. Brown ya kuma faɗa wata hira da aka yi da shi jiyan cewa wutar dajin da ta tashi a jihar California za ta sa masu shakkun batun sauyin yanayi su sake tunani cikin shekaru masu zuwa. Daga ƙarshe, ɗan takarar jam'iyyar Republican Reed Scott ya lashe zaben majalisar dattijai a jihar Florida, ya doke ɗan jam'iyyar Democrat Bill Nelson da ke riƙe da kujerar, abinda ya kawo ƙarshen baƙaƙen maganganu da ƙararraki da kuma tsirawa juna hannu.
To duka-duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na hantsi. To sai kuma can da la'asari ya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ya ba da umarni Malam Sidi da injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakubu Makere ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya, assalamu alaikum.